نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا da godiya ma Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin faralarsa da rahamarsa ya hada fuskokinmu a wannan masallaci da ke wannan center ta Muslim Community Center da ke nan Maitama babban birnin tarayya muna roƙon Allah ya sanya albarka cikin wannan zamana mu Allah kuma ya amfanar da mu da kalmomin da za mu ambata. Allah ya ƙara ma rayuwarku da zuriyarku albarka. Yadda imam ya ambata, darasin yana alaƙa da rayuwar matasa. Ita rayuwa akwai tsari da Allah subhanahu wa ta'ala ya bata. Wato Allah ya ajiye sunnarsa a kan komai da ke gudana. Rana da wata suna bukata, suna gudana ne a kan tsari da Allah ya basu. Dare da wuni suna gudana ne a kan tsari da Allah ya basu. Da mutane da aljanu da dukkan dabbobi suna gudana ne a kan tsari da Allah subhanahu wa ta'ala ya basu. Saniya, ba za ta iya haihuwar tinkiya ba ne, za ta iya. Amma duk lokacin da ka ganta da juna biyu, ka san jinsinta kawai za ta haihu. Ba don haihuwan akuya zai ba ta wahala ba. Ba kuma don haihuwan tinkiya ko rago zai ba ta wahala ba, sai dai ba haka Allah ya tsara ba. Idan ka ga tinkiya ba akuya za ta haifa ba, ba kuma ɗan saniya za ta haifa ba, ita ma jinsinta za ta haifa. Ba hakan ba zai yiwu ba ne, kawai dai ba tsarin da Allah ya bayar ba ke. Ita rayuwa akwai tsari da Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗora bayi a kansa. To duk wanda ya kauce ma wannan tsarin sai ya samu matsala a wajen gudanar da rayuwarsa. Yadda mota ko mashin ko keke yake yin faci, haka rayuwar ɗan adam take yin faci. To da yawa sukan yi facin amma saboda ba su fahimci rayuwa akan yi faci ba sai a yi tabbacin rayuwar haka har zuwa ƙarshen ta ba amfane ta kamar mashin ɗinka ne yi faci daga gida zaka tafi makaranta ko wajen aiki idan ka gane yayi faci ka kai aka yi faci aka gyara sai ka hauka tafi akan lokaci idan kace da facin zaka yi ta tafiya haka sai ka ninka biyun lokacin da zaka isa baka isa wato tsari da Allah subhanahu wataala ya ba ma rayuwa babu wadda ya kwashe kaso mafi alkairi na ribar da ke cikin rayuwa kamar matashi amma idan bai fahimci alkairan da ke cikin waɗannan shekaru da daman ba sai ya tafiyar da su cikin abin da ba zai amfane shi ba duniyarsa da lahirarsa wata rana annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ajiye wani daga cikin sahabbansa yana mishi nasiha daga cikin kalmomin da ya gaya mishi ya ce mishi irtanim khamsan qabla khamsin annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce mishi karibaci waɗansu abubuwa biyar kafin waɗansu biyar su cimmaka na farko annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace hayataka qabla mautik annabi yace karibaci rayuwarka ka ganimanci rayuwarka ka rabauta da rayuwarka annabi yace kafin mutuwa ta cimmaka yadda ka ganka a rayuwa ga kanan kana gudanar da rayuwa wata ran yadda muke zaunan nan haka to daren farko naka a kabari kenan yadda kaga muke zaunan nan wata ran shigan wannan daren daga sallar maghrib to daren ka na farko a kabari kenan wata rana sai an tambayi ɗanka da ka haifa yau baban ku shekara nawa da rasuwa shi ma sai yayi shiru yayi dogon tunani kafin ya iya kirgawa tun ana kwana ɗaya ana kwana biyu ana kwana uku sati wata wata ran shekarun ba kwanakin ba ɗan da ka haifa ko matar da ka zauna da ita sai ta yi dogon lissafi kafin ta iya tunawa annabi yace sai fataka qabla sakamik annabi yace ka amfani lafiyarka kafin rashin lafiya ka amfani lafiyarka kafin rashin lafiya duk abin da ka gani ake yi da lafiya ake idan jinya ya shiga jam'i wannan da kaga ake zuwa jam'i sai dai ka ji an kira sallah amma ba za ka iya zuwa ka ji jam'i idan azumi ne ba zai yiwu ba baka isa ka tafi ka ce bari ka je ka yi aikin hajji ba ba za ka yi kai kawo wajen ayyukan alkhairi wadda ka samu damar su kafin rashin lafiyar ba annabi ya ce ginaka qabla fakarik annabi ya ce karibaci wadatarka kafin rashin lokacin da ka samu dama na dukiya ka yi ƙoƙari ka yi amfani da wannan damar annabi ya ce kafin ka rasa wannan damar domin ɗayan biyu ne ko dai damar ka subce ko kai ka subce ka bar damar ma wani faragaka qabla shughlik annabi ya ce karibaci raran lokaci da kake da shi kafin abubuwa su addabe ka ya zan baka da lokaci daga ƙarshe sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shababaka qabla haramik annabi ya ce kuma karibaci ƙuruciyarka samartakanka annabi ya ce kafin tsufa ya ce maka wannan lokaci na samartaka ƙarfin jiki shekaru na samartaka ƙimarsu daban ne da kowane nau'i da mutum ke gudanarwa a rayuwa shi yasa idan an zo hisabi a ranar alkiyama wannan lokaci akan yi hisabinsa daban ne annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace la tazulu qadama ibn adam yawm alqiyamati min indi rabbihi hatta yus'ala an khamsin wa fi riwaya hatta yus'ala an arba'in annabi sallallahu alaihi wasallam yace kafafun bawa guda biyu ba za su bar gaba ga Allah ba ranar alqiyama har sai an mishi wasu tambayoyi guda biyar duk wanda aka tsayi da shi a inda za a mai hisabi ba zai bar gumba annabi yace sai an tambaye shi daga cikin tambayoyin annabi yace akwai waɗansu abubuwa guda biyar da za a tambaye shi an umrihi fi ma afnahu annabi yace Allah zai tambaye shi rayuwarsa da Allah ya bashi a ina ya tafiyar da rayuwa idan shekara 30 ne idan shekara 40 ne idan shekara 70 ne duk gurgudun abinda Allah ya baka na shekaru a rayuwa Allah zai cika mishi bayani waɗannan shekaru 60 ko 70 da ya baka a me ka karar da su me kai a duniya har shekaru 70 din nan suka kare sai ce wa an shababi fi ma ablahu sannan kuma zai tambayi bawa game da ƙuruciyarsa samartakarsa a me ya tafiyar da wannan samartaka kaga duk da an tambayi mutum akan rayuwa gaba ɗaya ai kaga rayuwar ta shafi hatta lokacin samartakarsa amma sai aka ware tambayar da za a yi akan rayuwa gaba ɗaya daban tambayar da za a yi akan lokacin samartaka daban to idan kana so ka fahimci sirrin rayuwa da kuma sirrin me yasa mutum yana da rauni yake zuwa yayi ƙarfi ya koma yayi rauni domin haka Allah ya ambata Allahu alladhi khalaqakum min da'fin thumma ja'ala min ba'di da'fin quwwa thumma ja'ala min ba'di quwwatin da'fan wa shayba Allah yace Allah shi ne ya halicce ku daga rauni lokacin da aka haife ka ba abin da za ka iya yi wa kanka idan ka ɓata jikinka sai an wanke maka Allah ya sauke inda wuta zai tashi a gidanku ba za ka iya fitar da kanka ba sai an fidda ka Allah ya ce thumma ja'ala min ba'di da'fin quwwa bayan wannan raunin na farko sai Allah ya sanya maka ƙarfin jiki da kuma ƙarfin rayuwa yanzu abinda za ka iya ɗauka mahaifiyarka ba za ta iya ɗauka ba yanzu abinda za ka ɗauka mahaifinka ba zai iya ɗauka ba thumma ja'ala min ba'di quwwatin da'fan wa shayba Allah ya ce to bayan wannan ƙarfin Allah sai ya sake dawo da rauni da kurkura kaga rauni biyu ne ƙarfi ɗaya kafin ka kai waɗancan shekaru na samartaka rauni ne inda za a barka lokacin da aka saka a makaranta aka ce tafi ba za ka iya tafiya ba sai an raka ka idan da za ka fita a anguwanku ka ɓata ba za ka iya dawo gida ba ba za ka iya dawowa gida ba Allah sai ya kawo ka mataki na biyu ya sa ma ƙarfin tunani ya sa ma ƙarfin jiki ya sa ma ƙarfin hankali Allah ya ce to bayan wannan ƙarfin sai kuma ya sake dawo da rauni yadda ka ga yaro a cikin gida idan ya fara rarrafe ya fara yunkurin tashi wani lokaci zai tashi ya taka ɗaya biyu uku sai a ce lawa ne ya fara tafiya sai kuma ya koma ya faɗi wannan rayuwar da kaga muke cikin ta idan Allah ya ja kwananka wallahi yadda kaga yaron nan yake tata ta haka zaka dawo kana tata akwai lokacin da baka isar da kafafunka biyun ka tata ba Allah ce wancan matsayi na farko mun dawo da shi shine ma'anan wa man mu'annirhu nunakisu fil khalqi Allah yace duk wanda muka ja kwanansa za mu sa rayuwar ta koma upside down yadda kaga an faro din nan to haka kuma da a sake koma to wanda Allah ya bashi dama a rayuwa wato kullum malam kullum ka dinga kwana kana tashi game da sanin waɗansu abubuwa guda uku wannan zai baka dama da matashi da dattijo kowa wallahi ya mori abinda ya rage mishi a rayuwa kowa ya mori abinda ya rage mishi a rayuwa idan ka kajira riskan haka to kaga duniyar mai yadda ka ganta haka zaka zo haka zaka ci zaka ga rayuwar da kai a cikin ta ba za ka iya bambance shi da rayuwar tumakinka ba wani rayuwar duka yana karewa ne a neman abinci yadda kaga kake faɗi tashi wajen neman abinci inda za ka ga irin documentary na dabbobin nan haka za ka ga zaki ko jamisa yake kwanto shi ma ya kama abinci ya yi gudu na fitar rai shi ma na neman abinci su ma dabbobi suna saduwa suna haihuwa duk abinda za ka yi a rayuwa idan ba ka kalli waɗannan abubuwan ba to za ka ga kana wani aiki ne da ba yi da bambanci da irin abinda dabbobi suke inda duwayenka da dabarbarunka ya ƙare ne a yadda za ka samu abinci ka samu rayuwar duniya to damar ba ka yi amfani da ita ba abu na farko shine watan ka dinga kwana da tashi duk daren daɗewa da ku haɗu da Allah ka dinga tuna wannan duk daren daɗewa ka dinga kwana da tashi akwai ran da za ku haɗu da Allah ga ka ga Allah Allah ya ce inna rabbaka labil mirsa Allah ya ce ubangijinka yana nan a madakata ma'ana Allah ya ce ina jiran kowa duk abinda za ka yi ka gama Allah ya ce ina jiran ka ina jin a suratul baqara ne Allah ya ce nisa'ukum harasul lakum fa'atu harasakum anna shi'tum wa qaddimu li anfusikum Allah sai ya ce wattaqullaha ku ji tsoron Allah wa alamu annakum mulaquhu Allah ya ce ku sani da ku haɗu da Allah Allah ne yake kusan duk daren dadewa da mu haɗu da ku wattaqullaha wa alamu annakum mulaquhu wa bashiril mu'minin Allah yake ku ji tsoron Allah ku tuna ku sani Allah yake za ku haɗu da Allah kullum ka dinga tuna wannan cewa duk daren dadewa wallahi akwai lokacin da zaka haɗu da Ubangiji a wata sura Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi Allah yace ya kai dan adam kana tafadi tashi a rayuwa kana buga jiki kana aiki kana kai kawo Allah yace wajen haduwa da Ubangiji Allah yace kuma da ku duk wannan kai kawo da ka gani ka je kasuwa ka dawo ka je aiki ka dawo ka je gona ka dawo wato kamar wata tafiya kake yi Allah ya ce na haduwa da shi Allah ya ce kuma da mu haɗu innaka kadihun ila rabbika kadahan kana aiki tukuru kana tafiya matuka zuwa ga ubangijinka fa mulaqihi Allah ce kuma za ku
za ka haɗu da shi. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laysa bainahu wa bainahu turjuman. Annabi yace babu ɗaya daga cikin ku illa sayukallimuhu rabbuhu face ubangijinsa zai yi magana da shi kai tsaye laysa bainahu wa bainahu turjuman. Annabi yace ba tare da dan tarjuma tsakanin su. Ma minkum min ahadin, annabi yace ba ɗaya a cikin ku illa sayukallimuhu rabbuhu face ubangijinsa zai yi magana da shi kai tsaye, babu wanda zai tarjuma a tsakanin su. Idan wani abu Allah ya hana baka bari ba, to Allah da kansa zai tambaye kai cewa me yasa na hana ka baka bari, sai ka bada amsa. Duk abin da za ka gudanar, duk abin da za ka yi a rayuwa, wannan matsayin yana jiranka, ka san da haka. Shi yasa wani daga cikin waɗanda aka ba su littafinsa da hannun dama Allah ya ba da labarinsa a Qur'ani, fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa yaqulu ha umqra'u kitabiya, sai ce inni zalantu anni mulaqin hisabi. Allah ce wanda aka ba shi littafinsa da hannun dama zai karba, yana nuna wa jama'a a filin alkiyama, duk wanda ya gani ya nuna mishi ha umqra'u kitabiya, yace ku duba littafi na ku duba, dama sakamako in yake kowa akan nuna wa, sai ce inni zalantu anni mulaqin hisabiya, dama ina da yaqini zan hadu da hisabi. To kuma haduwar ta zo, ƴan uwa masu albarka, duk wanda ya rabkana ga wannan yana da wahala ya iya tafiya akan miƙaƙƙiyar hanya. Duk lokacin da kake rabkana, kake rabkana ga barin tuna haduwarku da Allah, yayi za ta kasance babu wani ƙalubale da ɗan adam zai gamu da shi a iya rayuwarsa duniya da lahira mafi tsanani kamar randa za a tsaye da shi a gaban Allah. Ba wani ƙalubale da ɗan adam zai gani, wata fitina da tashin hankali da ɗan adam zai gani kamar randa za a tsaye da shi a gaban Allah. Wannan ceto na a zo a tsaya a ma mutane hisabi shi ne al'umma duka suka ɗunguma suka je suka nemi alfarman nan abun annabi Adam alaihi salatu wassalam, yace nafsi nafsi. Aka zo gun annabi Nuhu yace nafsi nafsi, aka zo gun annabi Musa yace nafsi nafsi, aka zo gun annabi Isa yace nafsi nafsi, yace ku je ku samu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, aka samu annabi yace ana la ha ana la. Abu na farko, ka ringa kwana kana tashi da sanin cewa duk daren dadewa akwai mutuwa, bayan mutuwa akwai tashi, bayan tashi akwai tsayi da kai a gaba ga Allah. Abu na biyu shine ka sani duk abin da kake yi a rayuwa wa kanka kake yi wa wannan lissafin. Da yawan musulmai sun gagara gano yadda amsar take, wurare da yawa a cikin Alkur'ani Allah ya maimaita ya nanata man amila salihan falinafsihi wa man asaa fa alaiha in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha wa man tazakka fa innama yatazakka ni nafsihi, wurare da yawa Allah ya ce maimaita wannan. Allah ya ce man amila salihan fali nafsihi, duk wanda kaga yana aikin kirki na alkhairi abun da ya dace Allah ya ce wa kansa yake yi wa. Wa man asaa, Allah ya ce wanda kaga na rashin mutunci fa alaiha, Allah ya ce wa kansa yake yi wa.
wato inda a ce zaka gane wannan lissafin da kyau wallahi ba zaka zagi ubangiji ba waman tazakka fa inna ma yatazakka li nafsi Allah yace wanda kaga yake tsarkaka yana gyara halayensa yana gyara zuciyarsa yana kokarin tautata imaninsa da ayyukan alkhairi Allah ce fa inna ma yatazakka li nafsi wa kansa yake gyara kansa in ahsantum ahsantum li anfusikum Allah yace idan kun tautata wa kanku wa in ata'tum falaha in kun munana Allah yace wa kanku wa man jahada fa inna ma yujahidu li nafsi Allah yace wanda kaga na kokari ya zage ka'in da na'in yana aiki don ci gaban addini ko al'umma Allah ta fa inna ma yujahidu li nafsi wa kansa yake idan da wani zai sayi gida ya dauka ya ba mu wani yace mishi ga gida na barka kyauta shi wanda aka ba mu gidan gidan ba zai taba kara mai daraja ba har abada amma shi wanda ya ba da gidan ba a lahira ba tun a duniya gidan zai kara mai daraja zai kara mishi daraja duk abinda kai na alkhairi duk abinda kai na alkhairi wannan abun kai yake dagawa ba yana daga wadda kai bane saboda ka inda zaka tara al'umma duka kai musu duk abinda zaka musu na alkhairi ba wadda za a ce wani an bashi kyautar mota kimar sa ta karu a idan al'umma amma wadda ya bada kyautar motsin kimar sa za ta karu a idan al'umma idan ranka ya baci ka fusata sai ka fara ashar ka fara zagi-zagi waɗanda suke kallonka suna kallonka gurgudun yawan ashar da ka yi abu gurgudun zuban kimanka abu haka zuban kimar yake a wajen ubangijinka Allah yake fa man absara fali nafsi wa man amiya fa alayhi Allah yace wanda ya ga shari'a ya ga daidai ya ji shi wannan daidai din zai bi Allah yace wa kansa wanda ya makance yace ba ruwansa da daidai Allah yace shi ma wa kansa yayi saboda idan ka ga mutum yana yawaita azumin mukan nafila ba za a dauki azumin a rubuta a cikin littafin matarsa ba idan mace tana yi ba za a dauna ta a rubuta a littafin mijinta ba Uba ba zai yi a rubuta a littafin kansa ba in ka ga mutum na kiyamun laili wa kansa ne in yana zuwa masallaci ya samu raka'an farko wa kansa ne idan bayi sallah wa kansa ne saboda ka abu na biyu ka sani duk abin da kake yi duk abin da kake yi wallahi wa kanka kake yi wa wannan duk abin da kake yi wa kanka kake yi ma wannan abu duk kuma abin da kake yi ba za ka yi abin da ba a taɓa yin sa ba na kirki ne ko na shar wa laqad darabna lin-nas fi hadha al-qur'an min kulli mathal idan dukiya ce zunzurutun dukiya Allah a Qur'ani yace karuna mai kudi ne kasan da yadda Allah da kansa yake mai kudi ne idan mulki ne mulki na Allah mulki na da'a na bin Allah na bin dokokin Allah sai a baka labarin irin mulkin Annabi Sulaiman sai a baka labarin irin mulkin Zulkarnain Annabi Sulaiman yadda ya hau kujeran ya ga tawa da yake hannunsa da kansa ya daga hannu yace Allah kar ka sake ba mu wani dama irin wannan idan mulki na zalunci ne da kama karya akwai su Fir'auna akwai su Hamana akwai su Namrud da dai makamantansu idan kai marowaci ne ga kisan su inna balauna kun kama balauna karfin ruwa ruwa ce sai da Allah ya bada labarin ruwan a Qur'ani
abinda ka daga a rayuwa duk abinda ka daga Allah sai ya bada misalin da zai zama idna ga bai duk abinda aka daga to ka sani ita rayuwar nan takeitacciya ce eh inda zaka iya tunawa lokacin da ka taso ga wanda mahaifinsa ya kwanta dama Allah ya ji kansu zaka ga cikin gidanku ko wani gune a katangan gidan ya tsage ka ga yadda babanka zai take kawo a gyara in ya tafi bar gidan rushewa ya ma oho saboda me abun ya wuce to abu na biyu shine ka sani cewa duk abinda zaka yi wallahi wa kanka da kai ba duk abinda zaka yi wa kanka da kai ba na kirki ne ko na rashin kirki abu na uku shine waɗannan ayyuka da zaka aikata na alkhairi ko sharri to su ne da su ba da sakamakon makomanka idan aka tsaye da bawa a gaba ga Allah ranar alkiyama abu na farko Allah ya kan mishi tambayoyi kamar yadda muka ambata tambayoyi da shi a tambaye shi shekarunsa me yayi da su dukiyarsa me yayi da ita ta ina ya same ta ta ina ya kashe idan ya nemi ilimin addini a ce mishi da me yayi aiki ayi ta mishi tambayoyi annabi ya ce warajulu ra'in fi ahli baytihi wa huwa mas'ulun an ra'iyati kowane majidanci mai kiwo ne akan iyalansa annabi ya ce kuma za a tambaye shi akan su ranar alkiyama idan yaronka ne yake shan sigari Allah ya tsare Allah zai tambaye ka ya aka yi fara shan sigari kai ka ce ma Allah baka sani ba ba zai yiwu ba saboda amanar yaron ya baka yaron shi ma bai san ma sunansa ba kai ka sa mai suna watakila a cikin gida aka ba ku shi ya taso da wani abu sai ka yi wa Allah bayani idan ka yi duk abin da ya dace ka yi abun sai ya faskara ya zan jarrabawa sai ka fita a gaban Allah idan an samu sakacinka sai a rike والمرأه راقيه في بيت زوجها وولده هكما ترغدا النبي صلى الله عليه واله وسلم يجي ita ma za a tambaye ta akan mijinta gidan mijin da kuma yayinsa to za a yi tambayoyi duka wannan tambayoyin har manzanni sai an musu idan aka yi tambayoyi sai a dawo kan lissafin ayyuka ga kyawawan ayyuka ga munanan ayyuka abu ga lissafi abinda mutum ya yi iya duk azumin da ka taɓa yi a duniya Allah zai sa a nuna maka ga su a rubuce kuma kowane azumi ga abinda ake bayarwa abu ga maka lissafin azumin mukanka sallolinka farillanka da nafilanka a gaya ma adadin wadda ka yi tasbihinka a gaya ma adadin abinda ka yi karatun Qur'aninka a gaya maka adadin abin da ka karanta a baka sakamakon gashi akan idonka zumuncinka kyautata mu iyaye tauhidinka duk abin da ya shafi rayuwarka sai a dawo kuma bangaren munanan ayyukanka adadin ashar da kai a rayuwarka za a gaya maka kai kaza kuma kowanne ashar ga abin da ake biyan sa idan zina ne da dukkan mummunan aikin da mutum bai tuba ba za a rubuta a gaya ma ga abin da ake biya na sakamako idan aka yi wannan lissafin aka fitar da amsa to yanzu abin da ya rage shine kisasi kisasi shine farke warware rigingimun da suke kanka yanzu duk abin da ka yi na da'a ga ladan da'ar a gaba gare ka duk abin da ka yi mai muni ga sakamakonsa a gaba gare ka wannan shi ake ce mai hisabi kididdige ayyukan alkhairi da sharri to idan aka gama kididdigewa sai a zo a yi kisas kisasi shine warware kuma rigingimin da suke kanka duk wanda ka taba cutansa ko haƙƙinsa ya makale a kanka za a ce a fito da shi saboda ka wannan za a ce akwai 5000 din su abun ka 5000 din nan babu ita abun Allah zai ce to dama ana warware haƙƙi ne da kyawawan ayyuka shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace man kana indahu mazlimatun li akihi min irdihi aw shay'in falyatahallalhu minhu al-yawm qabla an la yakuna dinar wala dirham annabi yace duk wanda ya san haƙƙin wani ya makale abunsa ta hanyar zalunci annabi yace ya tafi yau yau da annabi ya magana yace ka je ku warware in zan yafe yafe in ba zan yafe ba ka biya in babu kudin biya a yi rubutu annabi yace kal ya tahallalhu minhu al-yawm annabi yace daga yau mutum ya je ya warware qabla an la yakuna dinar wala dirham annabi yace kafin ku hadu da shi a inda ba dinari ba dirham ma'ana kafin ku hadu da shi a inda ba kudi in kana lahu amalun salihun ukira minhu bi qadri mazlamatin idan mutum yana da kyakkyawan aiki sai a daibo kyakkyawan aikin sai a ba mu wanda ya zalunta gurgudun aikinsa ko za a ce wannan ma akwai 15,000 dinsa kuma 15,000 muna ba da salloli kaza ne ko azumi kaza ne akan kowane naira ko kowane dubu ko kowane kaza shi ma a diba a bashi a kira wannan shi ma haƙƙinsa a bashi a kira wannan shi ma haƙƙinsa a bashi annabi ya ce idan aikin ladan ya kare kuma akwai waɗanda ba a gama warware rigimarsu ba to sai a dinga ɗebo munanan ayyukansu ana biyan wannan da ya yi zaluncin da su kowane bawa haka da'in a biya shi abinda aka zalunce shi ya biya abinda ya zalunci gaba wannan abinda ya rage a wannan wajen shi ne za a ɗauka a yi awon sararin ɗarkiya shi ne za a auna a sikeli annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace atadaruna mal muflis annabi yace kun san waye muflis matsiyaci wanda bayi da komai kalu suka ce al muflis fina man la dirham lahu wala mata suka ce matsiyacin da muka sani shine wanda bayi da dirhami ma'ana bayi da kuɗi bayi da kayan kuɗi kalu sai yace innal muflis min ummati matsiyaci a al'ummata mai ya'ti yawmal qiyamati bi salati shine wanda zai zo ranar alkiyama da sallah masu kyau wa siyamin da azumi ya zo da ayyukan alkhairi masu kyau annabi yace wa ya'ti qarsha ta mahaza annabi yace sai dai zai iso filin alkiyama ya zagi wannan wa qazafa hadha ya yi sharri ma wancan wa safaka dama hadha ya zubda jinin wancan wa daraba hadha ya daki wancan fayuba hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi a dauki wannan salloli da kyawawan ayyukan a raba ma waɗanda ya zalunce su wannan mawqifi wannan matsayi da bayi da su samu kansu a ciki duk ran da karafkana duk ran da karafkana gabarin tuna waɗannan abubuwa to kana yaudaran kanka kana yaudaran rayuwarka kana yaudaran kanka kana yaudaran rayuwarka kana yaudaran kanka kana yaudaran rayuwarka wannan rayuwa da yau muke gudana a cikinta kamar aji ne na jarrabawa haka Allah ce allazi khalaq al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Allah ce shi ya samar da mutuwa da rayuwa rayuwa da mutuwa me yasa Allah ce saboda ne jarrabawa ka dauka ita wannan rayuwar kamar kana zaune ne a aji kana zana jarrabawa
kowane jarrabawa akwai lokacin da ake sami shi wani minti 45 wani awa 1 wani awa 2 idan lokacin da aka diba ma jarraba wannan yayi ko baka rubuta komai akan takardar ba za a zo a karba saboda ka sani cewa wannan rayuwar da kake yi rayuwa ce da akwai manufa da aka samar da kai don ita Allah ya ce ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun Allah ya ce ba mu halicci aljanu da mutane ba sai don su kaɗaita mu da bauta wannan shine manufar samar da mu duk abin da kaga kana yi a duniyar nan duk abin da kaga kana yi a Najeriya nan wallahi ba wannan abin da ya kawo ka Najeriya ba ribar kafa ne dalilin zuwan ka duniya wallahi shine don ka yi addini ka bauta ma ina buga misali duk jahar da ka je ko kasashen da ka je za ka samu kungiyoyin dalibai in jihohi daban-daban ko in kasashe daban-daban inda za a samu wani dalibi daga cikin dalibai na kasan nan a wata kasa da yake da kwazo duk abin da ya shafi dalibi dan Najeriya zai tashi ya yi faɗi tashi ya ga an warware matsalar wanda bai da kuɗin tiket zai san yaya za a yi a sama mai tiket na dawowa ko kuma na tafiya idan wani matsala ta shafi karatunsa zai yi faɗi tashi ya ga an warware saboda dan kasan su ne ko dan jihar su ne kasan duk aikin da yake yin nan ba fa shi kai shi makarantar ba inda zai samu mummunan sakamako wannan kokarin da zai hana makaranta ta kore shi ba me yasa saboda ba shi kai shi makarantar kuma ko bai shiga hidimar kowa ba a makarantar idan sakamakonsa yayi kyau zai bar makarantar da farin ciki da dariya duk abin da kake kake a rayuwar nan wallahi addinin nan shine abin da ya kawo ka wannan sarari da kake kai kawo idan aka rasa shi an rasa komai in ka rasa shi ka rasa komai wata rana annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake tambayan mu'az yake mishi atadari ma haqqullahi ala al-ibad wa ma haqqul ibadi ala Allah ka san me haƙƙin Allah akan bayi kuma ka san me haƙƙin bayi akan Allah bayi ba su da wani haƙƙi na cancanta wai ka ce kai ka cancanci kaza haƙƙinka ne a gurin Allah wannan babu amma Allah yakan yi alfarma ya ce in kai kaza haƙƙi ne a kaina zan ma kaza eh Muaz yace ban sani ba yace haqqullahi alal ibadi an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a yace haƙƙin Allah akan bayi shine su kadaita shi da bauta shi kadai kar su mai tarayya da komai wannan shine abu na farko a rayuwar wannan haƙƙi na Allah na bauta mishi bautan kuma ya zamshi kadai aka bautawa baka bauta ma wani Allah ba kuma baka hada Allah da wani a cikin bautar ba wannan shine dalilin da yasa Allah ya kirkire ka ya samar da kai ya kuma ajiye ka a bayan kasa wannan bauta tana da lokacin akwai lokacin da aka diba karatun alqur'ani wannan karatun alqur'ani annabi ya ce ranar alkiyama Allah zai ce li sahibil qur'an iqra wartaki warattil kama kunta turattil fi dunya Allah zai ce karanta mun alqur'ani akwai wani kwararren kafinta da za a je lahira a ce mishi shirya polain mu ga yadda zaman ke yake ne sana'a ce da zai ci abinci addini kuma lahira ake tafiya da shi idan ka ga mutum da ilimin addini ko ibada ko kiran sallah yake yi da kiran sallah sa zai tafi lahira don akwai ajin masu kiran sallah zai je shiga shi addini lahira ake wucewa da shi ita kuma rayuwar duniya anan ake gama ta in an gama ta an gama ta to kullum ka kwanda sanin cewa ubangijin da ya halicce ka yana da manufa a kanka ƴaƴanka da ka haifa ba kai bane ubangijin su suna da ubangijin su yana da shedul nashi akan su karka yi baba kera akan su ka hana su rizkan na ubangijin su domin zai kira ka ya tambaye ka akan haƙƙin sa akan su duk lokacin da bawa ya rakkana ga waɗannan ababa ya rakkana ga tuna haɗuwarsa da Allah ya rakkana ga cewa abinda yake yi wa kansa yake yi wa in kaga mutum ya gina masallaci wa kansa ya gina wa kansa ya gina wa masallaci wa kansa ya gina wa masallaci idan kaga mutum ya gina club wa kansa ya gina wa dole ka yarda da haka wannan zai sa ko bacci kake ka ji ya kamata ka tashi ko raka'a biyu ko raka'a hudu ka samu domin wannan daren in ya shuɗe shi ya tafi kenan sai dai kuma wani sabo sabon kuma a cikin rayuwarka saboda ka idan yau abin da ya rage mata shekara 100 ne a duniya yau in an wayi gari a cikin shekara 100 wani abu ya rage abu na uku shi ne ka sani cewa waɗannan ayyuka da kake yi su za a yi lissafi a baka masauki ko mai kyau ko mara kyau duk inda Allah ya ambaci ƴan aljanna sai ya ce jaza'an bima kanu ya'malu idan ƴan wuta ne su ma a ce sakamakon aikin da suka aikata aikin yakan zama aikin alkhairi yakan zama tukuncinsa a baka aljanna haka nan sanadiyar munanan ayyukanka ka samu mummunar makoma Allah ya tsare saboda ka duk lokacin da mutum zai yi abun da lissafi to lallai zai samu natsuwa zai fahimci alƙiblar da ya kamata ya tafi a kanta zai yi tuntuntuni a kan wancan sakamako da zai faru yanzu mu da muke cikin rayuwa a yanzu har yanzu muna da dama duk abin da kake yi ba kyau duk abin da kake yi ba kyau kafin mu watsa za ka iya jan layi a kan abin ka tuba ka gyara kuma Allah ya karɓa ya wuce amma wanda yau aka sa shi a kabari to shi ya je zaman benci yanzu duk abin da ake cewa da a yi jira yake ya gana shi saboda kullum ka dinga tuna cewa duk abin da ka yi a rayuwa wa kanka ka yi wa ka kuma tuna cewa duk daren daɗewa da ka haɗu da Allah subhanahu wa ta'ala ka kuma tuna cewa ayyukan da ka aikatan nan su ne da su zan sababi na samun rabautuwanka ko samun taɓewarka Allah ya dace da mu Allah ya saka muku da alkhairi fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Allahu akbar amin amin shi kenan ko to 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 ma da Allah assalamu alaikum
kuma da zishi wannan mai unguwa ne appointed ne ba zaɓaɓɓe ba ne ba ɗan siyasa ba ne muna gode mallam maɗaukakin sarki da ya tara mu a wannan masallacin yau kuma ya kawo mana mallam tun daga bauchi yanzu ya faɗakar da mu matashi wane ne matashi da na duba anan na duba fuskar kunku ɗan uwa na ga kusan to mu dai da muka wuce wannan shekaru da ba za je su matasa ba dai ba yawa to yanda aka tantance anan kasan shi matashi ana duban ne shekara 15 zuwa 34 akwai kuma akwai an tsike tsakiya har zuwa 64 to mu yawancin mun nan abuga yawancin mun nan dai da mu wuce wannan 64 ma alhamdulillah shi matashi mutum ne mai buri mutum ne mai son abin duniya mutum ne mai karfi Allah ya bashi kaifin tunani amma kuma shi wannan kaifin sa Allah ya bashi ne saboda yanda malam ya faɗa ya bauta mishi yayi abubuwan da aka ce ayi abin da aka ce ayi kuma ya bari to amma yanzu ka tara matashi ya kwashi buri ya cika zuciyar shi da shi ya kwashi buri ya cika kanshi da shi yanzu ka duba kasan nan sai ka gani yawancin laifuka da ake yi idan aka tantance za a tara matasa ne ke yi me dalili neman abin duniya kuma sai a manta cewa ita duniyar nan duk abin da mutum yake kokari an riga ya rubuta shi ba za ka yi fiye da abin da Allah ya riga ya rubuta maka ba yawa sai dai kuma dai ka tsaya tsakani kuma ka yi tunanin cewa duk abin da ka yi gobe kiyama akwai hisabi saboda ka matasa a yi kokari a mai da hankali wannan burin a nema nema yana da kyau a yi kokari kasuwanci a yi kokari noma ana lokacin ana zamanin siyasa a yi siyasar amma ita kuma siyasar tana da ka'idodin da ya kamata a yi kar a je a shiga yin abin da yake ba shi ne ba kusan nan yanzu ana maganar corruption ana maganar waye ana maganar waye shi wannan corruption da ake magana mai kawo shi son abin duniya kowa na tunanin mukan shi baka tunanin ma dan uwanka ko kuma na kusa da kai ko wani ya kamata ka taimaka ma dan abin da ka samu ko da kadan ne an ce ko da kwayan nabi ne kake da shi ka dan samu dan mure ka bayar ko haka bade yawa to kaga wannan yana da kyau kula da yan uwa kula da jama'a kula da abokai jama'a ina fata dai an shaurari malam saboda shi malami da mana shi fadakar ne idan ya fadakar da kai sauran kuma ya maka ko kai mai kyau ko kar kai mai kan amma kar kai mai kyau ko kar kai wannan kuma ya danganta gare ka amma dai muna fatan daga yau duk wanda yake nan wurin ya shaurari malam ya ji abin da malam ya faɗa ya ɗauki abin da malam ya faɗa to masallacin nan an ɗan kwambi muna masallacin nan alhamdulillah amma ban taɓa ganin taro kamar yau ba dole mu gode wa Allah kuma ni na believe in cewa wannan taron an yi sa ne saboda an ce malam yana zuwa malam muna matukar godiya muna ganin ka kusan kullum sai na ganka waya amma kuma Allah mai iko yau Allah ya sa za mu ganka face to face anan za mu ganka live and direct yanda ake fadi so jama'a alhamdulillah ina so in gode muku da shawararo da kuka yi Allah kuma ya ba mu sa'a Allah ya sa mu dace Allah ya kawo mana zaman lafiya a ƙasa alhamdulillah wani rigingimin da Allah ya kuma yake faruwa nan Allah ka ƙarshen su to assalamu alaikum nagode
Senator ya zo shi ma ya yi jawabi insha Allah sai kuma ya yi addu'a
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نقول لي منا ممالا بركة الدعاء وانا لا نمزن كمين في سنة تعتم اتماع وانا لا ناتنا لجسم كبرانا وانا بامتشي Allah ya albarce mu da ita saboda ni saboda ainihin ziyarar shi malam a wannan ma'aikata malam barka da zuwa kuma Allah ya saka maka alheri to a gurgurde zance malam ya ba mu samari na rayuwar duniya da ta lahira tun da rayuwar duniya tun kana jariri har ka zo kana samari har ka zo uwa har ka zo ka malaya ba mu cikin duka
awa daya ku kun ga darajar ilimi kun ga muhimmancin ilimi cikin awa daya duk malama ya ba mu wannan mun ga rayuwa ta duniya yanda za ka rayu kuma ka ce lahira kuma yanda za ka rayu kuma ya faɗi mamu cewa mene ne ya sanya aka muka godon duniya kamar yanda ya ce Allah ya ce ma halatta janna wal insa illa li abdun ko duk abin da zaka zama kar ka yi hankura ka sanya cikin zuciyarka ga abin da ya sa ka bu kana iya zama kai ai kana aikin gwamnati haka kai minista ka ce ka zama gwamna ka zama duk wannan ba shi ne abin tambaya ba a'a abin tambaya ne yasa ka zo ne mallam ya faɗa mana kuma ya faɗa mana can lahira din dan antai tun daga mutuwa shiga kabari tashi har zuwa ne hisabi dan zuwa in mutum ya samu sakamakon kwarai ga inda za shi in mutum ya samu mummunan sakon Allah ya tsare mu ga inda za shi kuma hakkin abin da na ƙara jin daɗi mallam yake min mu da ke raye is not needed cewa in duk abubuwan da kake yi kana iya jan layi ka tuba da kai kada kada ka ƙara yi kuma wannan babban abu ne mallam Allah saka maka da alheri mu kuma Allah shi ba mu ikon aiki da abin da mallam ya faɗa mana kowa ya san mala in ya ce gashi gashi in ya ce a'a a'a ko haka mun gode ma Allah da Allah ya sa kawo malam ya zo yi mu wannan nasiha saboda kake ta hunkurin sha'a sai ka tara biliyoyi ba abin da ya kawo ka tara biliyoyi ba ya Allah ya halice ka ko duk aikin da zaka yi sanadin da za ka samu abin da za ka ci abinci kai wannan ibada ba ku ci aiwa ne ya zama sai na zama bidoniya ba a'a sai na zama minista ba sai na zama gwamna ba dan na san ainihin ban sani ina jin tun da dai ni ko ɗalibi ban kai ba akwai hadisi ina ji in dai ba na yi kure ba cewa da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda aka ba mulki nan duniya ba sai gobe shi dama sai ya yi da na sani aka mutallar gaskiya ne haka ne to alhamdulillah tun da ni kuɗa ne bai cika ba to saboda haka duk wanda aka ba mulki sai aka ga ashe dan wa Allah ya ba wani gwamna ya ba shi shugaban kasa ya ba shi minista ya ba shi commissioner ba abun ma ka ji haka je ka ce ka ji kana yi mashi shi bane ba saboda zai yi da na sani a gobe kiyama kan wannan shugabancin da aka ba shi saboda haka mu tattake mu san cewa ga abin da ya kawo mu tsaya kan shi Musa Mali kamar yadda mai ungon mai faɗi da na Wali Kadir ya yi magana mai muhimmanci saboda haka daga yau in ma duk laifukan da muke yi don Allah da Annabi kokari mu ja layi mu mun san kowa ya san kanshi kowa ya san kanshi kamar yadda malamai ke faɗi mu sai in ka kwanta da daddare kai mukan kai sai yau ne nayi na kirkin kaga ayyukan ka da kai na kwarai sun rinjaye wanda ba na kwarai to alhamdulillah in kuma na rashin kwarin sun rinjaye na kwarai to zai kace to insha Allah gobe zan canza wannan shine abin da malam ya faɗa mana malam mun gode kwarai Allah ya saka maka da alheri Allah mai da kila da jama'a da suke tare lafiya kuma a ce dukkan kuɗin jijjiga muna mai da duk mutanen jihar Gombe dalilin malam zuwa malam nan sun samu gaisuwar saboda haka Allah ya saka malam da alheri Allah kuma ya ba da ladan abin da aka yi mu kuma Allah shi ba mu ikon aiki da abin da muka yi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu duk wanda ya jefa da agogon shi in ya zo shi ya zo nan ya ansa kuma
malam zai jawabi shi ma limamin shi kuma ya cika mana da addu'a.
الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله جوابي ما لن يارغا يا قباتر دا جوابي الحمد لله كما هكا جنرال يا زو يا إيمان بياني يا كان أبوبا دا سكي دا مهمان شي سوسي سوسي أرايوا هكا ديستنجيش سنتا to insha Allah kai dai mallan ya cika mana da addu'a Allah ya saka mana gaba daya da alkhairi duk wanda suka zo a kowa da kowa Allah ya mai sheshi lafiya assalamu alaikum
fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik